Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Har yanzu dai Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Yusuf Aliyu Harandi da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na hantsi na yau ranar Talata 1 ga watan Fabrairu. A cikin shirin za a ji cewa an nada mace ta farko a matsayin babbar jami'ar bayar da shawara kan yaki da Boko Haram a rundunar kasashen tafkin Chadi.
Dan da bayan kamfin zuwa shi ne ya na san mu mata a kodo shi mukan dauki abu da muhimmanci musamman abu idan aka ba mu amana a ko balle mu a ce maganar tsaro.
Za kuma a ji cewa wasu makafi na zargin jihar Niger da kai su wata cibiyar koyon abubuwa a Lagos ba tare da kulawa da su ba.
Kowane jihar da suka zo nan an yi ta ba su allowance din su da na biyansu kuma wata-wata an yi ta ba su mu ne dai ba mu ga namu jihar Niger ba.
Kamar kowace ranar Talata, yau ma muna tafa da shirin 'yan ƙasa da hukuma wanda Mahmud Ibrahim Kwari ke gabatarwa. Akwai mu kuma da sharhin jaridun Nijar da kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da masu sauraron mu kan turo. Amma yanzu a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da wannan safiyar ta da fatar an wayi gari lafiya. Yanzu kuma ga cikakkun labaran duniya. Mali ta ce ta kori jakadan Faransa ne saboda kalaman da ba Faransun yayi kan gwamnatin rukun kwariya ta Mali, wata sanarwa da aka karanta a gidan talabijin na kasar a jiya Litinin. Ta ce an baiwa jakadan Faransa Joel Maier wa'adin sa'o'i 72 ya fice ya bar kasar. Wannan matakin ya biyo bayan kalaman kyama da ban haushi da ministan harkokin wajen Faransa na Ture da harkokin wajen Faransa ya yi a baya-bayan nan, da kuma yadda mahukuntan Faransa ke ci gaba da yin ikirarin waɗannan kalamai dangane da mahukuntan ƙasar Mali duk kuwa da zanga-zangar da aka yi ta yi. Ministan harkokin wajen Faransa Joel Le Drian ya faɗa a makon da ya gabata cewar gwamnatin mulkin soji ta Mali ba halartacciya ba ce, kuma tana ɗaukar matakan da ba su dace ba. Ya kuma siffanta mulkin soji a matsayin mulkin danniya. Ma'aikatar harkokin wajen Faransa ta bayyana a cikin wata sanarwa jiya Litinin cewar za ta yi kiraye ga jakadan nata Maya daga ƙasar Mali. Amurka da Rasha sun fafata a kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya a jiya Litinin saboda zargin da Washington ta yi na cewa Moscow na shirin kai wani gagarumin farmaki ga makwabciyarta Ukraine wanda fadar Kremlin ta musanta. Halin da muke fuskanta a Turai na matsi ne kuma yana da haɗari, kana hatsaniya ne ga Ukraine da kuma ga kowace ƙasa mamba ga Majalisar Ɗinkin Duniya. Ba za a iya yin hakan ba, jakadiyar Amurka Linda Thomas Greenfield ta shaidawa mambobin majalisar. Ta ce sama da dakaru 100,000 da Rasha ta tara a kan iyakar Ukraine sun hada da dakarun yaƙi da dakaru na musamman da aka shirya domin kai farmaki a cikin ƙasar Ukraine. Wannan shine mafi girma ku ji in faɗa a fili, tara sojoji a Turai cikin shekaru da yawa, in ji Thomas Greenfield. Kuma yayin da muke magana, Rasha na aikawa da ƙarin sojoji da makamai domin shiga cikin ƙasar. Labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington, gundumar Columbia.
Gaida Yusuf. Kafin mu kawo muku kashi na biyu na labaran duniya, za mu nufi Najeriya inda aka nada mataimakiyar kwamishinar 'yan sanda Ambo Muhammad a matsayin mace ta farko mai bayar da shawara a rundunar dakarun kasashen tafkin Chadi masu yaki da Boko Haram. Hassan Maina Kaina gare ka.
Da wannan nadi dai, mataimakiyar kwamishinar 'yan sanda Ambuwa ta zamanto mace ta farko a tarihin 'yan sandan Najeriya. Ta fara taka wannan mataki na jagorantar aikace-aikacen 'yan sanda, tabbatar da da'a da kwarewa da kuma ba da shawara wurin samar da kuma karfafa zaman lafiya a yaki da Boko Haram da rundunar dakarun tafkin Chadin ke yi. Wata sanarwa da rundunar ƴan sandan Najeriya ta fitar ta ce mataimakin kwamishinan ƴan sanda Ambuwa Muhammad na da kwarewa a fannin ayyukan samar da zaman lafiya da ta taka rawa cikin rundunar Majalisar Ɗinkin Duniya da ta yi aiki a Kosovo da kuma rundunar Tarayyar Afirka da ta yi aiki a ƙasar Mali. Mataimakin kwamishinan ƴan sanda Ambuwa ta sami takardar shaidar digiri na farko a sha'anin shari'a daga Jami'ar Maiduguri da kuma digiri na biyu a fannin shari'a da diplomasiya daga Jami'ar Legas. Na ɗaya daga cikin ƴan sanda mata da turarinsu ke haskawa a halin yanzu. Dr. Kabiru Adamu ƙwararre ne kan sha'anin tsaro a yankin tafkin Chad da Sahel.
Ba shakka wannan ci gaba ne ga ƴan sanda da al'umman mata da ke Nigeria da kuma Afirka. Ita wannan muƙaddashin kwamishina na ƴan sanda Malama Muhammad wadda aka nada ba shakka ta yi fice dangane da karatun da ta yi da kuma yanayin ayyukanta. Aikin da aka bata in Allah ya sa ta tsaya ta yi shi cikin tsanaki zai taimaka ma burin da ake da shi. Idan a kawo ƙarshen wannan yaƙi da ta'addanci da ake yi a yankin tafkin Chad, kan mu manta dalilan da ya sa aka sa 'yan sanda a cikin wannan tafiyar, to hanyoyi na tabbatar da cewa an samu tsaro yadda jama'a za su fahimci juna, lalle yana cikin hanya tilo amintacciya wadda ake samun zaman lafiya a ƙasar da ta'addanci ya shafa. Rawan da ita wannan za ta taka rawa ne mai muhimmanci.
Kafin dai wannan ci gaba da wannan mata ta samu a halin yanzu ko a watan da ya gabata, sai da wata mata da mijinta suka samu ƙarin girma zuwa mukamin kwamishinan ƴan sanda tare, kamar yadda a baya wata mata da mijinta suka samu mukamin janar a rundunar sojan Najeriya. Duk kuma kafin wannan an samu wacce ta farko da ta kai ƙololuwar mukami a mukaman da ba na Hausoshi ba a rundunar sojan saman Najeriya. Ma kuma kafin duka wannan, sai da rundunar ƴan sandan Najeriya ta sami mace ta farko da ta kai matsayin mataimakiyar sofeta janar na 'yan sandan kasar. Tuni kuma wannan naɗi na mataimakiyar kwamishinan 'yan sanda Ambuwa ya fara jan hankalin mata masu gwagwarmaya irin su Halima Baba Ahmed.
Abin da ya bani ƙarfin zuwa shi ne ya na samu mata a kodayaushe nakan ɗauki abu da muhimmanci, musamman abu idan aka ba mu amana a kai, balle mu a ce maganar tsaro.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Gai da Hassan, yanzu kuma ga Yusuf da kashi na biyu na labaran duniya.
Prime Minister Burtaniya Boris Johnson ya nemi afuwa a gaban majalisa a jiya Litinin bayan fitar da rahoton da ya tabbatar da cewar an gudanar da wani fati a fadar Prime Minister yayin kulle na COVID-19 a kasar. Wannan wani mummunar gazawa ce wajen kiyaye ka'idoji da gwamnati ta gindaya. Rahoton wanda babban ma'aikacin gwamnati Sue Gray ya jagoranta ya yi nazari kan jerin tarurruka da aka gudanar a gida mai lamba 10 Downing Street a cikin shekara ta 2020 da 2021, lokacin da yawancin mutanen Burtaniya ke cikin tsauraran matakan zama a cikin gida. Taron da ake magana a kai yana wakiltar gazawar da bai kamata a samu ba a tsakanin manya daga cikin jami'an gwamnati, har ma da ma'auni da ake sa ran ɗaukacin al'ummar Burtaniya a lokacin, a cewar Gray cikin rahoton nasa. Shugaban Amurka Joe Biden da Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani na Qatar sun gana a fadar White House a jiya Litinin. A gabanin tattaunawar tasu an tattauna ne akan yadda Qatar za ta samar da iskar gas zuwa kasashen Turai idan har Rasha ta kai hari ga kasar Ukraine.
Karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu je ga rahotonmu na biyu wanda zai saki kai mu Najeriya, inda wasu makafi uku mata daga jihar Niger ke korafin cewa wata hukuma ta gwamnatin jihar Niger ta kai su wata cibiyar koyar da abubuwa a Lagos, amma sabanin takwarorinsu na sauran jihohi hukumar ta gwamnatin jihar Niger ta kasa biyan su alawus da dai sauransu. Daga muna ga Mustapha Nasiru Batsari da cikakken rahoton.
Daya daga cikin makafin da ta ce ita yar asalin garin Auna ce ta karamar hukumar Magama ta ce yanzu haka suna cin abinci ne daga ƴan uwansu da suka je Lagos din daga wasu jahohi kamar yadda ta yi ƙarin bayani.
Sunana Maria John daga Auna. An tura mune sana'an sake-sake haka na yadda na makashi.
Na'am, waye tura ku?
Daraktan mu ta tura mu.
Gwamnati ta tura ku ke?
Eh, gwamnati ta tura mu.
To ku nawa ne nan?
Mu uku ne.
Na'am, kun kai wata nawa yanzu ta Lagos?
Yanzu mun kusa shekara kenan. Muna so abinci ko muna so ne gaskiya dan kudin har yanzu bamu da wani abun da muka tanada nan. Mun yi mu gane su ba mu gano kai ba.
To dama su suke ce za su dauki nauyin ku ne?
Eh, kuma kowanne jaha da suka zo nan an yi ta ba su allowance din su da na biyan su kuma wata-wata. Mu ne dai ba mu ga namu jihar Niger ba.
Na'am, to su sauran tunda baki kusa da su miyan sunayen su ga mana sunayen su.
Guda Aisha Muhammad daga Mina, guda kuma Dunana Nariya daga Mina din kuma.
To a lokacin da muka tuntubi sakataren gwamnatin jihar Niger Alhaji Ahmad Ibrahim Matani akan wannan matsala ta makafin da ke Lagos ya ce gaskiyar lamari ba su da labari a kai amma ya ce za su tuntubi ma'aikatar da ke kula da lamuran nakasassu ta jihar Niger domin gano gaskiyar al'amarin kamar yadda ya yi ƙarin bayani.
A gwamnatance dole ne mu ba su hakuri kuma na tabbata mai girma gwamna jihar Niger ba zai ji daɗin abin da ya faru ba. Mun bai da masaniya mu ma ba mu da masaniya cewa ainihin wayannan mutanen suna cin domin wanda ya je wata tara ba ya mashi tanadin komai ba. Bamu ga kuma wani reportin komai cewa in haka ba to kaga ma'aikatan zamu ba laifi. A insha Allah gobe zamu tattauna da su mu ji me ya hana ta tuntube su a san halin da suke ciki.
Bayanai dai sun nuna cewa dukkanin masu fama da nakasa da suka samu horo daga wannan cibiya ta Lagos to sukan koma jihohinsu ne domin horar da ƴan uwansu da basu samu halartar wannan cibiya ba, al'amarin da ke kawo sauki wajen tafiyar da al'amuran rayuwarsu. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.
A gaida Mustapha, kar a sha'afa, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya samun mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka, a kodi yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na yanar intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Kafin mu kai ga shirinmu na gaba, a ɗan shakata da shata.
Lalla raba mai mota dojo kanan alijan yaro da san kalife na da raba
yalla da de bale ka
kare anye bodo bodo da ba da mamba na kollo
yalla da de bale ka kare
shata kai ba. Yanzu kuma lokaci ne da zan dan zakuɗa gefe guda Mahmud Ibrahim Kwariki ya gabatar mana da shiri na gaba.
Yan ƙasa da hukuma,
mulkin kai ba san kai ne ba, ba ni ke kafa a ci daɗi ba, ba alkawarorin ƙarya ba, inda ma su irin wannan a gaba yancin bai tsina na komai ba.
Masu ware, assalamu alaikum, barka da saduwa da ku ta cikin shirin ƴan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar.
Gwamnati ta duba wannan kasuwa da ta yi mana alƙawari na terminus za ta gyara mana, ta duba. Muna kira ga gwamnati ta yi hakuri ta duba damuwan talakawanta da suka zabe ta.
Jama'a bakin ciki ba wai san mu bane, saboda da muna cikin kasuwa kuma kasuwa yanzu an kori mutane a ciki, bamu da gurin da zamu zauna.
Korafin mu dai gwamnati ta duba mu, don idan kasashe na duniya suka ci gaba sai da kananan ƴan kasuwa.
Kananan 'yan kasuwa kenan masu hada-hada a babbar kasuwar Terminus ta birnin Jos na jihar Plateau, wacce aka kona tun a shekara ta 2001, biyo bayan tarzoma da ta barke a garin a wancan lokaci. Adakace mu.
A birka akwai wasu 'yan yunwa da suke karbo kurdi da yawa, rikici duka suke jawowa, kuma ta shi kana su da gaggawa. Afirka mutum ne yantacci, hanshaƙi kuma ingantacci.
Madalla, masu ware kimanin shekaru 20 kenan wasu matasa suka cinna wa babbar kasuwar zamani ta birnin Jos, wacce aka fi sani da Jos Terminus, da ke shalkwatar jihar Plateau ta tsakiyar Najeriya, a yayin wata tarzomar ƙabilanci da ta halaka rayukan mazauna birnin da dama, baya ga salwanta dukiya ta biliyoyin naira. Dimbin 'yan kasuwa ne suka yi asarar dukiya a yayin waccan tarzoma, musamman waɗanda suke hada-hadar kasuwancinsu a cikin wannan kasuwa ta Jos Terminus. Tun daga wancan lokaci zuwa yanzu, waɗannan 'yan kasuwa ke cikin mawuyacin yanayi. Domin kuwa gwamnatoci da dama da suka shuɗe a jihar ta Plateau sun gaza sake gina wannan kasuwa mai matukar mahimmanci, kuma ba su ba da dama ga masu hali daga cikin 'yan kasuwar su sake ginawa ba, amma sun sha yin alkawarin sake fasalin kasuwar a lokuta daban-daban. Yanzu haka dai galibin waɗannan 'yan kasuwa na gudanar da kasuwancinsu ne a bakin babban titin da ke wajen kasuwar. Saboda tun kimanin shekaru 2 baya, hukumomin jihar ta Plateau suka fito da su daga harabar kasuwar da zummar cewa za a gudanar da aikin gyaran kasuwar ta Jos Terminus, sai dai har yanzu shiru kake ji kaman an shuka dusa.
Sunana Nasir Yahaya. Ƙorafinmu dai gwamnati ta duba mu, don yadda ƙasashe na duniya suka ci gaba sai da ƙananan 'yan kasuwa. To mun ji daɗi, wannan gwamna namu ne kuma mai kishinmu ne, kuma ya san mu, mun san shi, ya san gudunmuwar da muka bashi, bayan haka kuma ya tabbatar mana da zai gyara kasuwa, kuma mun ga alamu. To ko da mun san gwamnati ta zo da matsaloli na rashin kuɗi, to amma akwai ginin da ya kamata a yi mana na temporary, wanda ba sai ya kai munzulin wanda za a ci kuɗi da yawa ba. To saboda haka korafinmu da gwamnati ku ba su shawara su duba mu.
Gashi nan kuna sai da takalma a ƙasa a waje, inda za a ce kuma idon gari ne wanda bai kamata ba. Me yasa kuka baza kayan kwanan gurin?
Dole ce. Abin da yasa na ce da ke dole ce, ba wanda zai so rayuwar shi ta zauna a haka. Matsayin yana da mutunci kuma yana mutunta kansa. So in aka ce dole, ba yanda za a iya. Hatta gwamna yanzu da yake gwamna, bai fara ma da gwamnan ba, sai ya fara da sifika. To haka mu ƙananan 'yan kasuwa, in gwamnati ta sa hannu, duk inda kike hirkici mu wata ramin bude company a Dubai da shauran gurare da yawa, to fata na gwamnati ta duba mu, kuma duk yadda ta ga cewa da wani ci gaba na magana kasuwanci ta taya mu.
Sana Ismail Abdulkarim, ina sayar da cosmetics a kan shafa-shafa.
Kun kuna zama a bakin titi, wai me yasa kuke zama a wannan bakin titi?
To abin da dalilin da yasa muke zama a bakin titi, kin san ba wai san mu bane, saboda da muna cikin kasuwa, kuma kasuwa yanzu an kori mutane a ciki, ba mu da gurin da za mu zauna. So kuma kin san ba wai san mutum bane a ce ya zauna a cikin rana ko ruwa da shauransu kana shan wahala, an samu a ce kowa yana da shago. Kuma a cikin kasuwan da muke zama, mun dan sassa rumfuna haka, an yi wannan da ya fi mana da sauki fiye da yanzu. So amma muna neman gwamnati mai adalci ta duba wannan al'amari da muke ciki, da halin da muke ciki, ta mayar da mu, ta kota newa mana gurin da za mu zauna wanda ya fi wannan.
Tun farko ita gwamnati bata yi muku bayanin me yasa bata mai da ku cikin kasuwa, inda dama ta fasa domin ta yi gyara ba?
Yato, a bayanin da aka mana ta ce za ta gina, kuma mun jira, kin ga mun fita daga cikin kasuwa for how long, mun ya almost 1 year or 2 years. So muna expecting za a gina, to har yanzu dai shiru, ba foundation ba komai, har yanzu dai gurin dai is plain, wasu ma kashi yake a gurin, ba wani abin da ake a gurin. So muna dai kallon gurin dai a yanzu dai ba wani abin da ake a gurin, ba mu sani ba ko za ta gina din ne ko kuma me za ta yi da shi, to wuri dai nata ne. To muna neman ta mana agaji ta duba, da in gina wanda za ta yi kokari ta zo ta gina mana.
To nan gaba za mu ji ƙarin bayani akan wannan batu daga shugaban masu cinikayyar littattafai a kasuwar ta Jos Terminus, da kuma abinda mahukunta ke fadi. A dakace mu.
Harkan ba ya zan kurra, daga lotan nan ne zai fara, amfanin kansa yana shi kura, ya bido haƙin sa ya tattara kodi ko ke ina sa samura ya zamanto da ne mai himma bisa sabgar kyauta ta al'umma kan an haka ba sauran amma talakawa ba wani mai rama ba sa shiga ma a cikin umma
madalla masu rai baga abinda muka ji shugaban yan kasuwar da ke cinikayyar littattafai a wannan kasuwa ta Jos Terminus ya nana ta roƙon su ga gwamnati
sunana Malam Yahaya chairman na masu littafi kasuwar Terminus gwamnati ta duba wannan kasuwa da ta yi mana alƙawari na Terminus za ta gyara mana ta duba muna kira ga gwamnati ta yi hakuri ta duba damuwan talakawanta da suka zabe ta su gyara mata wannan kasuwa domin mu shiga mu ma mu ji dadin rayuwar mu zaman bakin titin majority rayuwar mu duka masu ake ba amma in muka samu wurin da zai dace daga mun wannan kasuwa ka gyara ka kowa zai koma ciki
amma tun farko ma me yasa kuke zama a bakin titi
to tun farko an samu matsala saboda yawanci duk kasuwan ta cika ta gefe sai manyan masu karfi su zaka ga suna samun wurare masu kyau to shi kaji farko abin da ya fara kuma ka zaka rushe shi gaba daya ka zace za mu na gyara kuma ba mu samu gyara ba dan haka muna kira ga gwamnati
tun kusan tun yaushe kuke zaune a bakin titin
nan muna fiye da shekara 18 haka ko 19 haka muna bakin titin nan tunda kasuwar nan ta kone muna bakin titi muna neman abinci to dan haka muna kira ga gwamna ya duba kukan talakawansa na bakin titin nan a taimaka zo a duba gyaran nan a mana gyaran kasuwar nan tunda lokacin da suka nuna mana za su yi gyara muka ba su haɗin kai aka kakkakuwa jajjajiki to tun daga nan gaskiya ba mu samu zama da su ba
to sai dai kokarin wakiliyar mu Zainab Babaji na ji daga bakin kwamishinan kasuwanci na jihar Plateau ya ci tura amma shugaban karamar hukumar Jos ta Arewa Shehu Bala Usman wanda kasuwar ta Jos Terminus ke yankin mulkin sa yayi wa Zainab din karin haske
a cigaba da gaya mutane cewa su yi hakuri su maza domin su kansu ma ba kyau masu yaya kan titi a faɗakarwa muke musu su yi hakuri su maza sannan kuma muna da jami'an tsaro a wajen wanda insha Allah bayan mun yi maganganu da su in sun ji za su zamu sa jami'an tsaro domin su zo wajen domin sai ka yi magana da mutum tukunna ka tabbatar masa da cewa wannan abubuwan da yake ba shi ne kyau.
To amma suna maganar cewa an fitar da su daga wancan tsohuwar kasuwa amma kuma ba a samar musu da wani guri ba.
Eh gaskiya ne ana ta magana maganganu akan haka din gwamnati da kuma ainihin shugabannin yan kasuwan gabaki daya ana tattaunawa domin samar da waje wanda zai zama permanent amma dai abin da muke lura a wajen nan shine ai za ki ga cewa ma koda za su zauna a nan kusa din lallai ba sai su zauna akan hanya ba ai akwai inda za su matsa din to wannan shine muke ta magana akai to lallai a matsa din a bayan an matsa din domin ainihin wato securing din wato tabbatar da rayuwarsu da kuma lafiyarsu sai kuma wancan magana ana yi shi domin tabbatar da safar da wajen zama na dindindin wannan tabbatar da cewa ana maganganu da local government suna maganganu kuma ma a hannun state ne ma domin state ne take da haƙƙi domin wannan kasuwa na state ne amma mun ma mun shiga domin mu yi rawa mu yi saki mu tabbatar da cewa an samu wajen na dindindin amma haka ba zai samu ba dole sai an samu wajen kansu gaba ki da kuma sun an bi doka da ka'ida.
Shehu Bala Usman kenan shugaban karamar hukumar Jos ta Arewa a jihar Plateau tsakiyar Nigeria. Kuma shi ne cikamakin shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau sai makon gobe idan Allah ya kai mu yanzu a madadin ɗaukacin abokan aiki musamman Zainab Babaji Mahmud Ibrahim Kwali daga sashin Hausa na muryar Amurka ke cewa huta lafiya wassalamu alaikum
kan koka bar talakawanka a cikin yunwa da zaman buka ko yawan maula ko sadaka kasani har yanzu suna sarka
gai da Mahmud yanzu kuma ga Sula Barma da sharhin jaridun Niger.
Zamu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Air Info wacce ta ruwaito cewa kilogram 122 na zinare da aka kesa darajar su akan miliyan 3,600 na sefa sun yi batan dabo bayan wani harin da aka kai akan hanyar mahakar Jado zuwa garin Agadez a ranar 29 ga watan Janairu. Yadda ta ce sa'o'i kaɗan bayan faruwar wannan al'amari wata majiyar jami'an tsaro ta sanar da masu zinaren cewa an kwato ta daga hannun maharan sai dai jin kaɗan bayan haka murna ta koma ciki domin an kuma ce da su ba a san inda aka yi da zinaren ba.
lamarin da ya haddasa shakku a wajen waɗannan mutane saboda haka suka kai koke gaban gwamnatin jihar Agadez wanne ya ba su tabbacin gudanar da bincike domin gano gaskiyar abin da ya faru. Jaridar Le Phénomène na cewa kasar Mali ta ɗaibarwa jakadan Faransa Joel Meyer wa'adin kwanaki uku don ficewa daga kasar daga jiya Litinin 31 ga watan Janairu ta hanyar wata takardar da ministan harkokin wajen Malin ya damka masa a birnin Bamako. Jaridar ta ce gwamnatin Mali na zargin hukumomin Faransa da furta kalaman muzantawa akan takwarorinsu na Mali ba kakkautawa. Abinda suka ce ya saba wa hulɗar ƙasa da ƙasa saboda haka suka umarci jakadan Faransar ya kwashe inasa inasa kafin shudewar wa'adin awoyi 72. Jaridar Niger Inter Hebdo ta ce hukumomi sun bada belin babban alkalin kotun Doso da wata mataimakiyarsa a matsayin sakin talala bayan shafe shekara guda a gidan yari sakamakon samun su da hannu a fataucin miyagun ƙwayoyi. Yarar ta ce dubun waɗannan mutane ta cika ne a bara bayan da jami'an tsaro suka kama wani dila akan hanyar Doso zuwa Yamai dauke da miyagun ƙwayoyi. Mu karkare sharhin da jaridar La Nation wace yake cewa masu gidajen biredi sun dauri aniyar ƙara kuɗin biredi a wasu daga cikin sassan jamhuriyar Niger yayin da wasu rahotanni ke cewa tuni aka ƙara kuɗin biredin a birnin Yamai duko da cewa ministan kasuwanci Alkash Alhada yayi musu kashedi akan wannan mataki. Jaridar ta ce masu gidajen biredin na danganta wannan mataki da tsadar fulawa a kasuwanni inda ton din da ake sayarwa a da akan jika 300 na sefa ya cira sama zuwa jika 500 kwarai yake wasu na cewa babu kamshin gaskiya a tattare da wannan hujja. Sule Gumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Akai da Suleiman yanzu kuma sai wasu kaɗan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraron mu kan kira suna aje mana.
Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka, mai magana Hassan Dogon Fati Basari daga jihar Katsina a tarayyar Najeriya. To alhamdulillah yau ina so in yi magana akan sanya ranar zaben kananan hukumomi da gwamnatin jihar Katsina ta yi wanda za a gudanar da zabuka na kananan hukumomi guda 34 wanda za a yi shi ranar 11 ga watan 4 shekara ta 2022. To babu shakka wannan zabe ne mai matuƙar amfani ga al'umma musamman cewa su kananan hukumomi ita ce gwamnati wadda ta yi kusa ga talakawa. Muna fatan Ubangiji Allah ya sanya wannan zabe da za a yi a jihar mu ta Katsina Allah ya sa a yi zaben nan lafiya kuma a gama lafiya.
To da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai amma fa a taƙaice.
Mali ta ce ta kori jakadan Faransa ne saboda kalaman da ba Faransa ya yi kan gwamnatin rukun kwariya ta Mali. Wata sanarwa da aka karanta a gidan talabijin na kasar a jiya Litinin ta ce an baiwa jakadan Faransa Joel Meyer wa'adin sa'o'i 72 ya bar kasar. Amurka da Rasha sun fafata a kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya a jiya Litinin saboda zargin da Washington ta yi na cewa Moscow na shirin kai wani gagarumin farmaki a makwabciyar ta Ukraine wanda Kremlin ta musanta hakan. Kana an ji cewar Prime Minister Burtaniya Boris Johnson ya nemi afuwa a gaban Majalisar Ƙasa a jiya Litinin bayan fitar da wani rahoto da ya tabbatar da cewar an gudanar da taron jama'a a fadar ta Prime Minister.
To masu sauraro nan muka kawo ƙarshen shirinmu na hantsi sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Yusuf Aliyu Harande da ya taya ni gabatar da shirin sai Salamun Abu wanda ya hada shi da kuma injiniyan mu na yanzu Carl Stalin, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai anjima. Wassalam.